bi mabudin rayuwa. A shirin namu na yau za mu daura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata a wata tattaunawa da muke yi da matashi Faruk Abdulhamid, matashi dake zurfafa karatu a fannin sanin makamar jiragen sama, wanda yake mana bayanai dangane da abubuwa da suke tattare na mamaki a jirgin sama.
Abin da yake faruwa kenan, kuma dai yanda dai nace dai wannan abun fufukin su ne dai gaskiya salon aikin, kuma insha Allah ta abin da mu ma dai muke kokarin aiki a kai kenan. Amma dai gaskiya wannan jirgin dai sun gaskiya abun mamaki ne sosai yanda ka faɗa. Wallahi abu ne da cewa an nace in fara bayanin sa yanzu kan ni da kaina, da ni da kai sai mu wannan gaba da masu yara kuma sai har sun yi za wannan da su.
Za mu so mu san mu ji menene abin da ya baka sha'awa ka ji kana son ka yi karatu a fannin sannin yadda ake sarrafa jirgi, madadin ka je ka yi wani karatu na aikin likitanci ko aikin banki ko wani aiki, amma kawai ka ji kana sha'awa aikin sarrafa jirgin sama.
Wallahi to yanda masu sauraro da dukkan mu 'yan Najeriya muka sani, kan mu Najeriya kan kasa ce wanda cewa ko ina ka mika da likitoci ne da masu aikin bankin ne da lauyoyin, wallahi injiniyoyin ba su nan, kuma in ka samu injiniyan ma sai ka yi sanadi ne. Ban san ko dai masu sauraro sun sani ba, sai shekaran baya fa aka samu ma fa aka yi launcin wani ɗan ƙaramin jirgi wanda yake kamar shi kamar toy ne ma a Najeriya, sannan suka na farko da aka fara yi kenan wallahi ƙarƙashin President Muhammadu Buhari. To abinda shi ne mutane ba tun wani 1900 ko suke haɗe ruwan na abubuwan fashe ne sai yanzu muke fara haɗa. To ni dai kamari dai muna so ne mu samu cigaban Najeriya, kuma da samun cigaba kan gaskiya aviation sector duk ƙasar da za ta samu cigaba, aviation sector wato sector ɗin jirgi dole ta yi ganti. To da rina haka ne shi ne abin da ya sun zira ne ana shiga wannan wani da rina yanzu muna so a ce to har da mu za mu taimaka ƙasar mu ga ta samu cigaba. Don gaskiya duk ko haka tsaro ne gaskiya haka tsaro sai da jirgi, yanzu dai an daina faɗin na yanke ka kayan kina a kawai yanzu faɗin ilimi ne, kuma gaskiya faɗin ilimi sai da ilimin jirgi sosai wallahi. To abin da ka ga yasa ni na wannan kenan na shiga wannan harkar kenan.
Ƙarshe Malam Faruk, wacce irin shawara koko jan hankali za ka yi musamman ga matasa don su ɗauki azama wajen neman ilimi a ko'ina?
Wallahi to shawarar ne da zan bayar shi ne daga farko dai kan abi tsoron Allah, kuma ne za a yi dai kan kada manta da Allah, kuma yayan mu dai kan nasu su ma dai kan suna kokarta, amma zuwurin neman ilimi kan dole ne, dole ne ilimi, don wallahi halin da kasar mu take ciki dole sai dai mun tashi mun je neman ilimi. Ko mun je mun neman ilimin nan kan yi babban shawara ta shi ne duk wanda ya fita kasar waje neman ilimi, don Allah don Annabi muna roƙar sa kar ya manta da mu a kasar nan tamu, don in ba wa'inda suka fita suka samu wannan exposure suka ga me yake faruwa ba dole su za su dawo su canza mana ƙasa. Amma yanzu mutum ya fita ya ki dawowa kuma ya akwai matsala kenan, ya kamata mu san yadda malam Fatu ya ce charity begin at home, kai baka gyara kafar taka ba kai ka tashi ka je kana wani ba kasan wani wanda ba taimaka ma zai ba. Ina dai cewa matasa dai to a ji tsoron Allah kuma kar a manta da yadda muka mutu.